Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 27 ga watan Mayu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu sauraron abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jihar Katsina da ke Najeriya sun sake tsawaita dokar hana fita a wasu yankunan ƙananan hukumomi. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Najeriya wata gobara ta lakume ɗaruruwan gidaje a sansanin 'yan gudun hijira na garin Tumur da ke yankin Difa. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman akan bikin ranar yara ta duniya da aka gudanar a yau ta wannan shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniyar. Adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar COVID-19 a faɗin duniya ya zarce 350. Ƙarin ya biyo ne bayan Koriya ta Kudu ta bayyana sabbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin kwanaki 49 a yau Laraba. Hukumomi suna mai da hankali wajen gwajin ma'aikatan kamfanin saida kayayyaki ta yanar gizo Coupang, bayan da aka alakanta mutane da dama da suka kamu da cutar da kamfanin da ke wajen Seoul. Cibiyar Dakiyar Yaduwar Cututtuka ta Koriya ta Kudu ta ce in banda hudu daga cikinsu dukkanin sabbin kamuwa da cutar daga yankin Seoul ne. Kasar ta kasance daga wuraren farko da aka samu barkewar annobar coronavirus, amma duk da haka bata kasance daga cikin jerin kasashe 50 da ke kan gaba da yawan waɗanda suke fama da cutar ba, bisa alƙalman cibiyar John Hopkins da ke Baltimore. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye a yayin da ƙudurin dokar tsaron Hong Kong na China ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus. Kamfanin Hang Seng na Hong Kong ya yi ƙasa da ɗigo 8 cikin 100 a yammacin yau, yayin da Shanghai ya yi ƙasa shi ma da kashi ɗigo 3 cikin 100. Kamfanin SEC da ke Taiwan ya ɗaga sama da kashi 1, sannan KOSPI da ke Seoul ya cirra da maki 1.4. Amma dai babu abin da ya soya na kasuwanci. Amurka da wasu ƙasashen yamma sun yi tir da ƙudurin dokar tsaron ƙasar da zai kiyaye tare da hukunta duk wani yunkurin neman 'yancin kai, tarjiya ko ayyukan ta'addanci. Ƙungiyoyin kasuwanci sun bayyana damuwar cewa dokar za ta iya raunata matsayin Hong Kong na kasancewa cibiyar cinikayyar duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar mataki a kan Beijing muddin aka tabbatar da dokar, wanda kuma zai ƙara zafafa tankiya tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Kasuwannin ɗanyen mai a yau Laraba sun yi ƙasa, inda aka sayar da gangar man Amurka a kan dala 33.47, yayin da ɗanyen man Brent a kasuwar duniya ya yi ƙasa da kashi 1.7 cikin 100, inda aka sayar kan dalar Amurka 35.53 kowace ganga. 'Yan sandan kota kwana a Hong Kong sun kafa shingaye a harabar majalisar dokokin birnin a yau Laraba, a daidai lokacin da 'yan majalisar ke shirin zaman muhawara akan sabuwar ƙudurin dokar nan mai cike da cece-kuce da za ta ayyana rashin mutunta takin ƙasar China a zaman laifi. 'Yan sandan sun kewaye ginin majalisar da shingaye don hana masu zanga-zangar shiga majalisar, bayan da suka sanar da shirin kewaye majalisar da daddare domin hana yin zaman. Amma dubban masu zanga-zanga sun taru a cibiyar kasuwar birnin, suna rera waƙoƙin kare demokuraɗiyya da kuma munanan kalamai ga 'yan sanda waɗanda suka harba barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. 'Yan majalisar dokoki na Hong Kong suna zama na biyu ne don yin muhawara kan ƙudurin dokar da ke neman a hukunta duk wanda ya aibata taken ƙasar da gangan, inda zai fuskanci hukuncin ɗaure shekaru 3 a gidan yari da kuma tarar fiye da dalar Amurka 6,000. A bara ne dai aka fito da ƙudurin domin martani ga masoyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke rera waƙoƙin aibata taken ƙasar a lokutan wasanni. Daga ƙarshe an kori wasu jami'an 'yan sanda 4 da ke da hannu a kama wani ba'amurke baƙar fata a ranar Litini, wanda ya mutu bayan da wani jami'in 'yan sandan ya danne masa wuya da gwiwa. Wani da ya shaida lamarin ne ya ɗauki hoton bidiyo ya kuma watsa shi a kafar sada zumunta, inda nan take hoton ya karaɗe Amurka baki ɗaya. Magajin garin birnin Minneapolis Jacob Frey ya wallafa sakon Twitter da ke cewa korar ƴan sandan hudu daga aikin su abu ne da ya kamata. Sunan mutumin da aka kashe George Floyd, hukumar ƴan sandan Minneapolis ta ce yayi kama ne da wani mutum da ake nema kan laifin damfara. Ta kuma ce jami'an sun dauki mataki ne bayan da Floyd ya ki bayar da haɗin kai wajen kama shi. Hoton bidiyon dai ya nuna yadda wani baturen ɗan sanda rike da Floyd wanda aka sakawa anko a ƙasa. Dan sandan da ke kan Floyd yana faɗa masa ya kwantar da hankalinsa, amma ya ci gaba da barin gwiwar kafarsa a kan wuyan Floyd na tsawon mintoci har ya daina motsi. Wani da ya shaida lamarin ya ce Floyd yana takiran sunan mahaifiyarsa kafin ya mutu.
A gaida Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin gasar ta sake tsawaita dokar zama a gida na makonni biyu, kuma ta hana fita daga wasu kananan hukumomi. Kazalika ta hana shigowa jihar daga ko'ina. Kilinmu na Katsina Sani Malumfashi wanda ya rawaito mana hakan ya ce dokar ta fara aiki yau da safe. Kan haka ne ya zanta da sakataren gwamnatin jihar Dr. Mustapha Inuwa.
Kafin yau da kananan hukumomin da suke kulle sun kai guda 7, to amma saboda bayanan da muka samu daga baya-bayanan daga ita hukumar da ke tantance waɗannan masu irin wannan lafiya, muka fahimci dukkan sauran kananan hukumomin nan bamu da sauran wata matsala ta mutum ko kwara ɗaya wanda a yanzu dai yake da wannan matsala. A hata waɗannan masu kamun sun warke, tallame su, wasu kuma suna a isolation center, amma aka ga daga Daura sai Katsina su ne suke da ƙara samun irin waɗannan masu larura. Sai aka ce a rufe dauren nan, dama rufe take, to a sake rufe ta a rufe Katsina. Tunda sai an shigo ake dauka, su sauran kananan hukumomi dan Allah dan Annabi su zamansu a kananan hukumomi, su hudu da kananan hukumomin su, kada wannan ya ga wannan ya je wannan nan. Katsina din ita ma a bi dukkan ka'idojin da ake bi har sai mun kai ga mun samu irin sakamakon da muka samu a wajen kananan hukumomin da suke rufe aka bude su. To kusan waɗannan su ne dalilan da suka sa aka ce to inda ke da abin yanzu a rufe, inda babu su je su hudu, amma su ma su bi dukkan ka'idojin da aka ce a bi domin tabbatar da cewa wani abin bai yadu ba.
To da mutane na san fara murnan cewa to kila tunda al'amura sun yi sauki za a sassauta musu
cutar nan, an bayyana kawo ta ake yi. To in ko haraka ne, ka hutar da garinku, ka hutar da gidanku, kai zaman ka kada ka zo inda aka ce tana nan. Gwamnati ba ta so ba, ba dan ana son aka yi haka ba, tunda ita kanta gwamnati ai tunya da ta gudarke. Sai al'umma sun walwala ne, gwamnati ke farin ciki, kuma wannan abin ba jihar Katsina ne kade ba, Najeriya ne kade ba. To kaga abin da ya kamata yin hakuri da bin doka.
To rage da za dan kara dan tallafa garin ciya sati ne da dan tazala ga waɗannan musamman ƴan cikin Katsina da Daura din, saboda yanayin yau
gaskiya ne irin waɗannan al'amura abinda da ya kamata a yi daidai gwargwado ana yi, sai dai ba lallai ya biya bukatun mutane ba. Shine ma ya sa in ka lura gwamnatin jihar Katsina kusan take dan ba da dama fiye da sauran wurare da ake takura. Mun yarda cewa mutanen mu da daman su sun fita su samu.
Martaba mun samu labari ya samu sauƙin har ya koma ina sallame shi daga asibiti ya yi sallah a gida. Shi ana ɗan duba shi har ya kamata.
Kware da gaske. Na ɗaya ni baki ne baki mun magana ce shi tun ma da yake bai taɓa samun lafiya da ya samu a wannan lokaci ba. Ya je ƙasashe duba lafiyar shi, amma ya ce wallahi bai samu lafiya kamar yanzu ba. Ko bayan koma Daura muna magana da shi a kusan kullum, kuma ita matsalar gidan mun ɗauki dukkan matakan da aka ɗauka domin tabbatar da cewa wannan abin bai ci gaba da yaɗuwa ba. Mutanen da aka samu suna don laura gaba ɗayansu an kwashe su, kuma a yanzu shiga gida mai martaba Sarkin Daura an ɗauki matakan da da Allah wannan larura ba za ta sake yaduwa ba. Kuma shi alhamdulillah yana cin ƙoshin lafiya da farin ciki. Daura in ka lura ya yi sallar Juma'a, ya yi bayanai da mutane, kuma kamar da ce kusan kullum ni sai mun yi magana da shi.
Sakataren gwamnatin jihar Katsina kenan, Dr. Mustapha Inuwa. Sani Sha'ib Mallafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. A jamhuriyar Nijar, wata gobara ta barke a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Tumur na yankin Difaɗazu da rana, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da laƙuma ɗaruruwan gidaje. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 12 na ranar yau Laraba, inda kamar da wasa abin ya fi ƙarfin mutanen da ke ƙoƙarin murƙushe wannan gobara. domin iskar da ke kadawa a lokacin tashin wutar ya taimaka wajen ruruwar ta fiye da yadda ake zato, abin da ya janyo konewar daruruwan gidajen yan gudun hijira har ma da asarar rayukan bayan Allah, kamar yadda wani ganau mai sunan Ahmadu ya bayyana min ta waya.
Ai haka wutar ya tashi ne bashin gari, daga bashin gari sai da yazo har kasuwa ana kiran safi.
Kamar gidaje nawa ne za iya kesa cewa wutar ta lakume?
Karamin zai ka dare ku ko dare ku. Karamin shi ne wannan karamin, saboda wurin ya kai misali kamar mita guda.
Ya zuwa yanzu wani hali su yan gudun hijira suke ciki?
To yanzu a ce karamin gidaje, kamar mena gidaje karamin 300 ko ko zuwa 500 babu su kenan, mutane suna ciki rara. Babu yanzu babu wani zama tuka wasu kaya sun kone suna nan a cikin rana kawai, ana nan dai ana musu barka. Ban da shi kuma duk wanda yake dan tafar mata da yake dan burgo wanda mun suna ana nan ana ba su an ce maka mena 400 kenan. Yanzu a cikin su mutum 2000 sun yi asara kaya.
Magashin garin Tumurmer isa ne da na tuntuba ya tabbatar min da tashin wannan gobara, wace a halin yanzu ake shirin gudanar da bincike domin tantance mafarinta da irin barnar da ta haddasa, in ji shi.
Mutane yan gudun hijira sun kawo sun yi gidaje na kamar yadda ka sani dai na kara haka. To shi ne wuta ya tashi daga can baya har ya zo abun nan ya kai kamar kilometer guda ya ci wurare da yawa. Dai mun ji kama akwai yara biyu sun rasu.
To
ana nan ana bincike cikin debris kin a gani ko abu ya yi haka nan ko bai ga sani ba, yanzu dai ana nan ana bincike.
Kamar gidaje nawa ne za a iya cewa?
Wallahi yanzu ba za mu iya mu gaya muku kamar gidaje nawa, amma dai gidaje suna da yawa sosai.
Na'am. Har babu wata asara ta dukiyoyi haka misali?
A wannan ba a risa, duka wannan ba a risa, ka san abun gashi na ana kashe wuta yanzu haka ba ida ba ne.
Amma ba san ko me mahalin tushen gobara.
Wallahi mu har yanzu ba mu sani ba dai mafaruwa wannan.
Yan gudun hijirar Najeriya da yan gudun hijirar cikin gidan kasar Nijar sama da 200,000 ne ke samun mafaka shekara da shekaru a yankin Difa sakamakon rikicin Boko Haram, yayin da wasu daga cikin su suka matsu a mayar da su garuruwansu na asali, wasu kuma na ganin lokaci bai yi ba ganin yadda ake ci gaba da fuskantar hararen ta'addanci a yankunan da suka fito. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.
Time. jambana ciki da falo dubai daban daban dana dan tanadi na talauci dake sun rana sanan kauce wa idan duna dake bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona mai gida na
Toma Dalla. A yau ne aka gudanar da bikin ranar yara ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin dubawa da kuma yin nazari na irin halin da suke ciki. Wakilinmu Hassan Umar Tambol ya duba mana yadda aka gudanar da wannan biki a Najeriya. Ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana inda ya tattauna da yara da iyayensu da kuma malaman addini.
Ranar 27 ga watan Mayu na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don kananan yara. Ranar dai an kebe ta ne don dubawa tare da yin nazari irin halin da yara suke ciki a sassan kasashen duniya ciki har da kasar Najeriya. To ko me iyayen yara ke yi don kulawa da yaransu su zama masu amfani, dogaro da kai da abin alfahari ga kasa? Akan haka ni tattauna da wasu iyaye domin in ji irin kulawar da suke ba yayansu.
Sunana Temitayo Wahab, ni ne shugaban matasa a Keli. Ina yi abubuwa da yawa kaman na sa su makaranta kuma ina sai musu sutura mai kyau, su ma ina kula da su. In ba su da lafiya ni ne ban da lafiya, ina kula da su sosai saboda ana yi aka saboda a gaba kaga yaranka ankalinka isama a kunce. Shi ne ana yi iri abubuwa da kamata a yi ma yara, abinci, abubuwa da yawa ma. Gidan kwana ina da gidan da nake a bannan kuma da dare sai jin duba sun kwanta ko ba su kwanta ba. Akwai yaran da ya girma na sa su aiki lokacin da muke yandu saboda an ce engineering, ina kula ina na biya kudin aiki ma a waje je koya aiki. Ya dawo daga makaranta je wajen, akwai wanda na sa makaranta a Rabia da nike kula da su saboda a gaba a ci amfani su, su ma su ci amfani kan nan. Yanzu da muna cikin coronavirus ko hina duniya yandu, shi ne ina kulawan ma ina kula da su saboda ba san yanda abun take ma. Yanzu ina kullun nake kiran su, ina kuke ina karsu yawo da wanda ba san yanda abun take tafiya wajen mutane ba, shi ne ina kula da su. Yanzu ma tunda ba makaranta ina ban su a gida, in sai mun fita sai ce to a ba su abinci, a ba su abin da ake so, abin nan sa su kallo television ko film ne, a kunna musu TV su sama gida, a ba su abinci lokacin da kamata a basu saboda a kula da su saboda kari su je su do abun da bai dace ba, don haka ana kula da su.
Fatima Salau, muna kula yara akan abinci, lahiyalan su tabbatu min su ciwon kai ne ko me. Ga kuma coronavirus kuma waje ba su bari su je yawo kai na ba su bari su je ba, don ga kuma muna ba su labari akan game da komai dai muka yi ba su ba shi aka muke ba yara. To ga game muna ba yara aiki nan game kuma makaranta dai muna mai kokari kuma ba su fito da gida saboda ba su bari su yawo da yara ba su da kirki su koya musu abun duniya hankalin su ba su ya dokawa. Shi dai muna mai kokarin su a gida ga abinci lahiya lau da komai su lahiya lau muna duba ko mun tawo da dai muna lalaban su muna tabar su muna duba musu lahiya lan su.
Ni ne Alai Dallami Hassan magajin garin Akinyele Ibadan.
A matsayin ka na uba dame ya kamata a wa yaro ko kuma ku kawo yara domin su zama masu amfani a gaba.
To na farko tukunna iyayen yara, mu iyayen yara ya kamata mu tarbiyyar da yaran mu. Na farko tukunna mu sa su makaranta su yi ilimi Muhammadiya da boko, kuma mu tarbiyyar da su akan girmama na gaba, kuma mu tarbiyyar da su ga tafiyar da sha'anin zamani inda zamani ke tafiya, saboda haka samu waraka zuwa gaba da irin tufafin nan na makaranta da su abinci duka ya kamata mu dinga kula da su, da kuma shigan banzan nan da ƴaƴan mata suke da ƴaƴan mu maza. To mu iyaye alaki ya dogara akan mu wanda zamu dinga kula da su akan irin wannan tarbiyar akasarin abubuwan da suke faruwa ga a ce an yi fadi ba wani abu yake jawo su ba irin wannan shigan banzan ne muna kuma galo ƴaƴan mu suna irin wannan abu to ya kamata gaskiya mu ta yi tsayi mu tarbiyar da ƴaƴan mu maza da mata ina kira ga sauran iyaye wanda Allah ya ba haihuwa mu dinnan ina kira ga sauran iyaye mu sa ido ga ƴaƴan mu da tafiyar su duk inda za su shiga da abokanan banza da suke yawo da su duka muna kula da al'amuran su
haka zalika na tattauna da wasu yara su ma don inji irin kulawar da suke samu daga iyayensu
Hadiza
kamar uwanki suna kulawa da ke
eh
kamar wace irin kulawa suka miki da mi da mi suke miki
komai da abin da nake so suna yin mu
so saki makaranta
eh
wace makaranta ta boko ko ta arabiya
gida ina boko ina arabiya kuma nan dai nake arabiya
to yanzu aji nawa kike a makarantar boko
aji 1 da rabi
to arabiya wace sura kike yi
makaranta Allah
eh
wallahi iza ya gisha
ita kike karatu
eh
iya ta ko to wace saki makaranta
mama na
to ya tana sai miki tufafi
eh
dami ta sai miki wannan sallah
kala shida ta men bi suna wurin dinki
kamar yanda zane da gale da dan kwali ta miki har da takalmi
eh
tana ba ku abinci
tana bani
ta koya miki wani aiki
eh
kamar wani irin aiki ne
tana koya min aikin da take tana koya min
ke taba yin rashin lafiya
na taba yi
wace irin rashin lafiya ke taba yi
zazzabi da malaria
to da ke rashin lafiya wani irin magani aka baki
allura ake ma a so min magani
ke waye kake an ka miki allura waye so miki magani
na ake iske kenan ayi min allura shago
to yanzu me zaki ce ma uwayenki
na gode musu
me yasa ki gode musu
sanan abin da nake so eh faru
kana zuwa makaranta
eh
wace makaranta kake zuwa
boko
kana zuwa islamiya kuma
eh
to waye saka makaranta
babala
to aji nawa kake
aji biyu nake
kana karatu sosai
eh
to da mi da me ka karanta a makaranta
1 2 3 4 5 6 7 8
na yarda arabiya ba wace sura ka iya
alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin
waye sai ma tufafin jikin ka
mama na
to takalmi fa
mama na ta siyan nan
to waye yake biya maka kuɗin makaranta
mama na mama na take bani abinci duka
to yanzu me zaka ce musu
eh na gode musu saboda ta siya min kaya masu kyau
to ko me addinin Kirista da musulunci suka ce a game da kulawa da yara kanana na tattauna da limamin musulmi da Kirista
sunana Malam Abubakar limamin masallacin Izala a Kele Karshe Awaki
kar Awaki to malam menene haƙƙin yaro ga mahaifinsa a shari'ar musulunci
a shari'ar musulunci abinda a haƙƙin da ga zama na duniya uba ya tarbiyyantar da ɗana ya sa shi makaranta ta arabiya da ta boko makaranta ta arabiya san yadda yake zama yayin san yadda yake bauta ma ubangijin shi san yadda yake kyautata ma iyayen shi da sauran abokan zama makaranta ta boko mutum ya san yadda zai al'amura ne na duniya zaman ta kewa ta yi ta duniya da jama'a da abokan zama
suna na rezentin layango
me addinin Kirista ya ce a wa yara idan suna ƙanana
a cikin littafi damu ya ce da cewa lokacin da yara suna ƙanana a yi tsokore a yi musu tsibiya don mota rayuwarsu yana da muhimmanci ga iyaye da kuma jama'a duka shi littafi ya ce mana da yara suna na a cikin kogiyarsu a yi kokore a koya musu a hanyar da ya tabbata wato rayuwa da yana da kyau rayuwa da yana da iyaya rayuwa da yana na da muhimmanci ga iyaye da jama'a duka domin Allah ya umurce mu iyaye mu koya musu don a lokacin da suna yara domin su kai girma abin da ka taya miki yau a lokacin da yake yaro da zai amanta ba in ya yi girma kuma zai kaje ya yi tafiya a cikin gargaɗi da iyaye su ka gaya
sai dai duk kokarin da ni yi don jinta bakin kwamishinan yada labarai na jihar Oyo Honorable Wasiyu Olatubosun ya ci tura a shekarar 1954 aka ayyana ranar a majalisar dinkin duniya ta zama ranar yara ta duniya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana
wasanni a takaice
ayyan shahararrun ɗan wasan Ghana da sun kalla sashen kofin Afirka 1978 Bulli Kuluce ya ce ya yi imani sun kai na a cikin abin da suka taimaka wa gazawar Ghana tsawon shekaru 30 na bata ci kofi ba. Tun a 1982 kasar Ghana bata sake cin kofin Afirka ba, duk da cewa ta tattara kyawawan 'yan wasa masu kalli a Afirka. Kuluce, wanda yanzu shi ne technical director na Inter Allies, ya ce na ga son rai da kokarin tallata kanunsu shi ya sha musu kai sun kamanta da ajandar kasar. Dreams FC ta nada John Open Welbeck a matsayin manajan kungiyar matasan ta Stella Believe FC. Welbeck ya samu horo ne daga Ajax Cape Town din Afirka ta Kudu, ya kuma bayyana kudurinsa na koyarwa ga Dreams FC. Ya ce, ina son ci gaban dan wasa, na kuma yadda kowane dan wasa zai iya ci gaba ainin ya gawurta. Tsohon coachin din Black Stars Avram Grant ya ce Asamu Ajani ya yi saurin barin English Premier League don dukiyar da an ka taya masa daga yankin Gulf, maimakon zama a Sunderland da zaka taimaka wa rayuwansa na gaba. Asamu Ajani a wancan lokaci ya tafi Sunderland da ke a English Premier League ne a shekara ta 2010 akan kuɗi fam miliyan 13. To amma abin mamaki kakan wasa ɗaya rakin yayi ya bi babban kuɗi zuwa Al Ain in United Arab Emirates. Fadar Manshiya ta ji kiran dakatar da ambata sunayen daraktocin hukumar Asante Kotoko da aka shirye yi yau Laraba 27 ga watan Mayu. Fadar ta amince ya dace a bari kwamitin mutum uku ya kammala aikinsa kan a bayyana sunayen. An kafa kwamitin ne don ya bincika duk wani maguɗi da sakaci a aikin tafiyar da klabin. Sabuwar dokar hukumar kwallon kafar kasar Tunisia da ta ayyana amfani da 'yan wasa biyar na kasar a 'yan wasan kwallon farko 11 har ƙarshen wasa a kaka mai zuwa. Ra'ayin na hukumar kwallon Tunisia babban naushi ne ga klabin da ake wa kirarin Blood and Gold, wato jini da zinari, da ke tinkaho da 'yan wasannin waje 13. 'Yan wasan na waje a Esperan sun haɗa da tsohon ɗan wasan tsakiya na Asante Kotoko Kwame Bonsu. Hukumar kwallon kafar Ghana ta yi wasu naɗe-naɗen da za su yi aiki a sabbin tsarurrukan alƙalancin wasan kwallo daban-daban. Mamban majalisar zattarwa Frederick Achiampon zai shugabanci sabon rukunin masu aunawa da tantance kokarin alƙalan wasa, yana da tsohon alƙalin wasan FIFA mai ritaya Justice Yibuwa da Emmanuel Aglago a matsayin mambobi. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Redwan Lamuk tara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A takaice, adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarce 350. Ƙarin ya biyo ne bayan Koriya ta Kudu ta bayyana sabbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin kwanaki 49 a yau Laraba. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye a yayin da ƙudurin dokar tsaron Hong Kong na China ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus. Kamfanin Hang Seng na Hong Kong ya yi ƙasa da 8 cikin 100 a yammacin yau, yayin da Shanghai ya yi ƙasa shi ma da 3 cikin 100. Hukumar sararin samaniyar Amurka NASA ta shirya harba wani makami mai zuwa tashar sararin samaniyar ƙasa da ƙasa daga ƙasar Amurka karan farko tun daga shekarar 2011. 'Yan sama jannati biyu da hukumar ta NASA ne za su kasance a cikin kumban da zai tuka makamin, wanda shi ne mataki na ƙarshe na gwajin aikin na NASA tare da wasu kamfanoni masu zaman kansu na dawo da tura Amurkawa a sararin samaniya.
To ma sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, da kuma Julius Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Babalade na shirya na gabatar, ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.